sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yau Laraba 16 ga watan Maris shekarar 2023. A cikin shirin za mu kawo muku tarihin jihar Sokoto a yayin da zabukan gwamnoni da na 'yan majalisar jiha ke karasowa. Majalisar Zartarwar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta amince da buƙatar tsage ranar fara aikin kidayar jama'a da gidaje a ƙasar daga ranar 29 ga wannan wata zuwa ƙarshen watan Mayu wannan shekara. Muna kuma ɗauke da shirin na ƙasa da Sulemin Muni Barma zai gabatar. Akwai kuma sharhi jaridun Ghana da Ridwan Abba zai kawo muku. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Koriya ta Arewa ta cilla wani mukami mai linzami mai iya zuwa wata nahiyar daga wata a yau dinnan Alhamis. Yan sa'o'i gabanin wata babbar ganawa tsakanin Japan da Koriya ta Kudu wadda za ta fara da'a kan batun barazanar da Koriya ta Arewar ke yi. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewar ta kaddamar da makami mai linzami mai iya zuwa a halin karfe 7:10 na safe agogon yankin. Makamin ya dira ne bayan misalin minti 69 a wajejen yankin da Japan ta ware don harkokin tattalin arziki a cewar ma'aikatar harkokin tsaron Japan. Jami'an gwamnatin Japan dai basu bayar da wani rahoto na wani ta'adi sanadiyar makamin ba, wanda ya dira a misalin kilomita 250 yamma da tsibirin Oshima da ke lardin Hokkaido, wanda kafar labarai ta NHK da ke yankin ta labarto. Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya tattauna da takwaran aikinsa na Rasha jiya Laraba kan arangamar da ta yi sanadin rikitowar wani jirgin sintirin Amurka mara matuki ranar Talata a tekun Bahar Aswad. Amurka za ta ci gaba da yin shawagi da kuma gudanar da sauran harkoki a duk inda dokar ƙasa da ƙasa ta halatta, kuma ya wajaba ga Rasha ta sarrafa jiragenta cikin ƙwarewa da kuma tsari mara haɗari. Abinda Austin ya gaya ma manema labarai kenan bayan da ya bayyana cewa bai ma jima ba da ya gama magana da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu. Wannan ne karan farko da aka tattauna tsakanin waɗannan jagororin tsaron ƙasashen biyu tun daga watan Oktoba. A cewar jami'ai, jirgin Amurka mara matukin da aka kakkabo mai suna USMQ-9 na gudanar da wasu ayyuka ne a sararin saman ƙasa da ƙasa a ranar Talata, a cewar rundunar sojin Amurka, lokacin da wasu jiragen yakin Rasha biyu samfurin Sukai Su-27 suka watsa mai ma jirgin na Amurka sannan suka sha gabansa, a cewar rundunar sojin ta Amurka. Rasha ta faɗi jiya Laraba cewa ita da China da Iran sun fara gudanar da atisayen sojojin ruwa a tekun Arabia ko Bahar Al-Arabi a wani mataki na jaddada dangantakarta da China da Iran ɗin. Ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ta faɗi a wani bayani cewa atisaye na su ƙasashen uku wanda aka yi wa lakabi da tsaron yankin ruwa na shekara ta 2023 an fara shi ne daura da tashar jirgin ruwan Iran ta Bahar. A yayin atisayen, jiragen ruwan za su yi abinda takardar bayanin ta kira lailayar yaƙi tare da kuma barin wutar atilare dare da rana. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi ta ƙoƙarin inganta dangantakar siyasa, tattalin arziki da na soji tsakaninsa da China da kuma Iran bayan da ya tura sojojinsa zuwa cikin ƙasar Ukraine shekara guda da ta gabata, wanda hakan ya janyo jerin takunkuma irin waɗanda ba a taɓa gani ba daga ƙasashen yamma.
An jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma yanzu bari mu yi ga rahotonmu na musamman na yau akan siyasar Najeriya daga matakin jihohi. A daidai wannan lokacin da ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da ɗan majalisar jiha a Jibi Asabar. A wannan lokacin za mu leƙa jihar Sokoto ne da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ga dai wakilinmu Muhammad Nasir da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Kalaka kamar kuka a kuri'ar kai cinka ka rike makamin ka ita za ta cece ka.
Kalaka kamar kuka kuri'ar
kai Sokoto ne da take yanzu kusanta wara 1967 lokacin da Yakubu Gamal don a wannan lokacin ne ya kirkiro da jihohi 12 wanda yake jihar Arewa maso yamma wanda take ta Sokoto jihar Sokoto ta yanzu ita ce capital wannan ya waru ne a lokacin da aka soke tsari na jihar Arewa jihar Kudu jihar Yamma a lokacin da General Murtala Muhammad ya hawo mulki shi kuma sai canza tsari ya mai da su jihohi 19 to a wannan lokacin ne aka yadda jihar Niger da wasu sassa na Abuja daga cikin jihar Sokoto aka sannan ne aka soma kiran ta jihar Sokoto amma kamin sannan ana kiran ta jihar Arewa so yamma
masanin tarihi kenan Bello Idris yake bayani akan yadda Sokoto ta soma mataimakin commissioner yan sanda Usman Faruk shine ya rika ta lokacin da take jihar Arewa maso yamma bayan sa kuma a shekara ta 1976 ta kasance karkashin jagorancin gwamnatin mulkin soja Umar Muhammad bayan sa kuma sai Muhammad Garnasko har zuwa farawar jamhuriya ta biyu a shekara ta 1979 inda marigayi Shehu Giwa ya zama zababben gwamna karkashin jam'iyyar MPN bayan rasuwar sa mataimakin sa marigayi Dr. Garba Nadama ya zama gwamna da sojoji suka hanbar da jamhuriya ta biyu jihar Sokoto ta kasance karkashin jagorancin gwamnatin mulkin soja da suka hada da Garba Duba Garba Muhammad Ahmad Muhammad Daku sai Bashir Salihu Magashi bayan sa kuma sai zababben gwamna Malam Yahaya Abdul Karim da aka zaba karkashin jam'iyyar NRC a shekara ta 1992 shekara ta 1993 kuma mulki ya sake komawa hannun sojoji inda jihar ta kasance karkashin mulkin gwamnatin soja da suka hada da Yakubu Ma'azu Abdul Rashid Adi Saraji da Rufai Dan Asabi Garba daga shekara ta 1999 har zuwa yanzu jihar ta kasance karkashin gwamnatin farar hula da suka hada da Tahir Talatu Bafarawa da aka zaba karkashin jam'iyyar APP aka sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ANPP sai Aliyu Magatakar Dawamako da aka zaba karkashin jam'iyyar PDP har sau biyu sai kuma gwamnati mai ci yanzu Aminu Wazir Tambuwal da aka fara zabe karkashin jam'iyyar APC aka sake zaben sa karkashin jam'iyyar PDP yanzu fitacce daga cikin masu neman jihar gamar jihar a zaben da za a gudanar a wannan shekara sun hada da dan takarar jam'iyyar APC Ahmad Aliyu Sokoto da mataimakin sa Idris Muhammad Gobir sai dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP Mallam Sa'idu Umar Ubandoma da mataimakin sa Sagir Attahiru Bafarawa sai dan takarar jam'iyyar Labour Party Aminu Umar Ahmad da mataimakin sa Hamisu A Isa da kuma dan takarar gwamna na jam'iyyar NNPP Umar Dahiru Tambuwal da mataimakin sa Nasiru Aliyu Sabon Birni yayin da ake dauda su ma zabukan sabbin shugabanni jama'ar Sokoto sun ce akwai matsalolin da ke ci musu tuwo a ƙwarya
sunana Janairu Sambu Janairu alhaqiqatul amri bisa gaskiya babban abin da ya aldamu mu na a jihar Sokoto harkar tsaro babban matsalar mu tsaro bayan samun tsaro abu na biyu a kirkiro abubuwan da za su dauke ma matasa hankali na dogaro ga kansu
assalamu alaikum sunana Mal Abubakar Ibrahim abin da ya jama al'umma nan jihar Sokoto rashin tsaro da harkar ilimi da rashin matasa babu harkar yi da sauransu ta'addanci yayawa da aka an ce an jara tarbiya yara amma ko ina dumi ɗena
sunana dai Maryam Umar Abubakar shi da rashin tsaro confirm yana ciki gaskiya saboda yanzu mutun ko irin a ce ba ma wata hiya ka baggari ba ko wata hiya zaka na zaka ma jihar gabacciya ka kama hanya ka tahi saboda akwai miyagu sun yawa
sunana Nasiru Gwaranyo abin da ka damu mu gaskiya matsalar tsaro don saboda mu irin gehe mu gaskiya matasa suna da abin yi amma abin da ya dankwashi abubuwan yi ga matasa rashin tsaro da za a samu magance mana matsalar tsaro to gaskiya mu da babu da wani abu da bukata gwamnati da ta yanzu da mai tahowa
hukumar zabe na kan gudanar da shirye-shirye na tabbatar da gudanar da zabuka yadda ya kamata to ko me jama'ar jihar ke cewa kan tsare-tsaren da hukumar ke yi
bisa ga na fahimta wanga shugaba na zabe na kasa gaskiya dabarun da ya kirkire da su abubuwa ne waɗanda muna taron idan an yayi amfani da su za a kawo sahihin zabe a cikin kasar nan
sunana Ali Ibrahim Gidada to duk tsakan da an kai to shi muna so a saho da sabbin tsakanin samun ci gaba wanda zai sa duk wanda ya taho ya zaba ya bashi a gannan da ya zaba
dan mafata dai ta mutanen jihar ba ta wuce yadda za a shawo kan waɗannan matsalolin ba domin lamura su gudana yadda ya kamata Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye yanzu ko ga Ibrahim Garba da ci gaban labaran duniya
To baba, sifitocin bincike na hukumar sa ido kan harkokin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya sun gano cewa wajen tambiyu da rabi na sinadaran uranium dake wani wurin da bai karkashin ikon gwamnatin kasar Libya sun bace, abinda hukumar sa idon ta gaya ma kasashe mambobi kenan jiya Laraba, kamar yadda kafar labarai ta Reuters ta gano. An gano hakan ne sanadiyar wani binciken da aka shirye yi tun bara, wanda alatilas aka dage saboda yanayin tsaro a yankin, wanda a ƙarshe dai aka gudanar ranar Talata bisa ga wani bayani na sirri da shugaban hukumar sa ido kan harkokin nukiliya Rafael Grossi yayi. Sifitocin binciken na IAEA sun gano cewa drone 10 dake dauke da sinadarin uranium kimanin tan 2.5, wanda a baya hukumomi a Libya suka tabbatar da kasancewar su a ajiye a wurin, a yanzu babu su a wurin, a cewar takardar bayanin. Kasar Turkiya za ta ci gaba da tattaunawa don tsawaita wata yarjejeniya wadda ta tanaji amincewa da jigilar hatsi daga tashar jirgin ruwa ta tekun Bahar Aswad dake Ukraine har zuwa kwanaki 120 a maimakon 60, a cewar ministan tsaron Turkiya Hulusi Akar jiya Laraba. Mun fara tattaunawa kamar yadda aka tsara a yarjejeniyar farko. Ci gaba da dorewar yarjejeniyar na da muhimmanci. Za mu ci gaba da tuntubar da muke yi kan batun tsawaita yarjejeniyar zuwa kwanaki 120 a maimakon watanni 2 kawai, a cewar Akar bisa ga wani bayanin ma'aikatar tsaron. Masu ruwa da tsaki a yarjejeniyar za su yi nazari tare da yanke shawara kan batun tsawaitawa, a cewar Akar ya kara da cewa Turkiya na fatan za a samu biyan bukata. A ƙarshe, shugaban Rasha Vladimir Putin ya karbi bakuncin shugaban Syria Bashar al-Assad a fadarsa ta Kremlin jiya Laraba don tattaunawa wadda ta raja'a kan batun sake gina Syria bayan mummunan yakin basasa da kuma maido da dangantaka tsakanin Syria da Turkiya. Da yake marabtar Assad yayin fara tattaunawar wadda aka yi ranar zagayowar farkon tashin hankalin da ya rikide zuwa yakin basasa wanda aka kwashe shekaru 12 ana yi, Putin ya jaddada jajircewar da sojojin Rasha suka yi wajen bayar da gudummawa ta samar da kwanciyar hankali a kasar, yayin da a yanzu Rasha ke jibge mafi yawan kayan yakin ta a Ukraine, ta kuma ci gaba da barin wasu kayan yakin ta a Syria, ta kuma bar wasu jiragen yakin ta da sojojinta a sansanonin ta dake can.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Zartarwar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta amince da buƙatar tsage ranar fara aikin kidayar jama'a da gidaje a ƙasar daga ranar 29 ga wannan wata zuwa ƙarshen watan Mayu a Abuja. Umar Faruk Musa ya tuntubi Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati, domin jin ƙarin bayani da hujjar canja ranar fara wannan aiki.
Hakika an daga da tsarin da aka yi shine ran 29 ga wannan watan uku. To abin da ya shafe shi shine wannan hukumar zabe da ta daga zaben gwamna da yan majalisar jiha da sati guda aka mai da shi zuwa 18 ga wata na wannan da muke ciki ya zo kusa, shi yasa su masu shirin yin sansan suka nemi kuma gwamnati ta amince cewa a daga a mai da shi zuwa watan 5 wato watan Mai kafin da shi gaba Buhari ya mika mulki.
Na ga wasu makodan kuɗi da majalisar koli ta amince za a ba su wato naira miliyan 2.8 ko wannan mai da mai ake tsarin za a yi don wannan kuɗaɗen.
Wato wata gagarumar manhaja ce za a sayo don kididdige don gidaje, ka san shi wannan gidaya da za a yi gidayar mutane da gidaje. Da irin sansan da ake yi a baya, irgen gida ake daga wannan alika amma takarda lamba ɗaya ce wannan na biyu wannan uku haka ake. Wannan ci gaba da aka samu a duniya gaba ki da dan kada manta cewa shi kansa wannan sansan da za a yi na Najeriya shine na farko da za a yi shi dan a ci gajiyar ci gaba da duniya ta samu a fannin kimiyya. Duk yaran nan wajen 180 za su je su yi aiki na kirgen na kowa da computer a hannunsa zai je. Saboda haka manhaja ce da za ta hada Nigeria da Turaron satellite.
To a wancan karo an yi ta kace na ce a sakamakon da aka fitar. Wannan da yake kimiyya ta shigo a ciki kana ganin ba za a ce shi ma ya zo da wani kace na ce wasu su kalubalanci kimiyyar nan ba da za a amfani da ita kuwa.
Eto wanda yake so yayi aikasan sansan a Najeriya da akan hada shi da siyasa kuma kowace gwamnati ne ce a wancan karo da ta yi na 2006 ai an ga irin rukun da ta yi wa abu yayin da aka kammala sansan din suka ga diddigar a tabbatar da yadda jama'a suke a kasar nan ba yadda ake zato ba ai kaga kusan kwance kalar da abu ma kai basu bi ta kan abin ba tunda bukata shine wataƙila a gurgunta ko kuma a illanta wani gididdiga da aka san tana nan a ƙasa. Saboda haka idan wanda yake so ya kawo siyasa zai kawo siyasa. Amma gwamnati a wannan tsari na gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ba ta ba da damar da za a yi amfani da wannan idaya don a kawo fitina ko wani bambance-bambance ba. Tunda kaga ba zancen iko ga kabilar ka me ita a me addini duk wannan magana ta shigo ciki ba ma. Alintana a ce a waye fuwa ne yawa a irin waɗannan abubuwa da ke kawo fitina a ƙasa.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya yana tsokaci akan dage lokacin fara aikin gidaje jama'a da gidaje da majalisar koli ta Najeriya ta yi. A waje daya na tuntuɓi shugabannin hukumar tsara ko gudanar da sansa ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin Malam Nasir Isa Kwara domin jin ƙarin haske da kuma irin tsare-tsaren da za su bi wurin aiwatar da wannan ƙarin lokaci da suka samu amma ba su amsa tambaya ba. Suna mai cewa sai an samu bayanai daga ofishin shugaban ƙasa na Najeriya inda suka gabatar da wannan bukatar tasu kafin su yi manema labaru bayani. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Yanzu ko ga Salamu Muni Barma da shirinmu na gaba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Salamu Muni Barma. Har yanzu kungiyoyin nakasassu a Najeriya na ci gaba da bitar zaben ƴan majalisar tarayya da na shugaban ƙasa na ranar 25 ga watan Fabrairun 2023. Kasancewar a wannan mako za a gudanar da zaben gwamnoni da na ƴan majalisar jiha yasa shirin na yau ke ƙara mai da hankali kan waɗannan zaɓuɓɓuka domin jin damoyin masu buƙata ta musamman don ganin an magance matsalolin da suka fuskanta a baya. Abdurrahman Usman Muhammad da ke ƙaramar hukumar Gwale a jihar Kano ya yi wa shirin na ƙasa bayani dangane da yadda abubuwa suka wakana a tasashiyar.
Farko dai ni sunana Abdurrahman Usman Muhammad da ke ƙaramar hukumar Gwale Sani Minage kuma wanda ya kasance mai yin zaɓe a mazaɓar Sani Minage Gwale filin Mushi. To kamar yadda kuka buƙaci ku magana da ni akan wannan hira ta zaɓuka wanda mu masu buƙatar musamman muka tsinci kanmu da nasarori da rashin nasara. Gaskiya ba mu na mace da Allah sai godiya saboda na farko dai ba wani ba mu ko da mu dai mu zaɓa mu tsani ne yake lafiya lamu kai zaɓi masu buƙatar ta musamman ga lafiya kuma dai ba mu samu labarin cewa wani abu na tarzuma ya rutsa da mutanen mu na masu buƙatar ta musamman ba wannan dole mu ci gaba da godiya ga Allah kuma sannan duk kula da ka sani hukumar zaben nan za su ba mu sun ba mu wajen yin su ga mun yi zaɓe lafiya mun gama musamman ni dai a mazaɓar ta sani ne amma ƙalubale da muke shi ɗaya ne wanda su shugabanninmu na jiha sun gaya mana cewa duk wani disability in ya je wajen zaɓe akwai form da aka umarci a ba mu cewa mu ɗauke mu suke shi to shi wannan babban shine gaskiya muka samu da zaman gaskiya ni a mazabuna da na sani tunda ni musamman ni ina kirta dukkanin wata mazaba da take karamar hukumar gwale guda 10 da muke da ita kuma a ranar zaben nan ba wata mazaba da ban je ba wace dai na tabbabi na tabbatar da mutanen mu sun yi zabe yadda ya kamata dan fitowa mutanen mu sun fito kuma mun yi zabe amma abin da muke da shi korafin da muke da shi ga hukumar zabe form da ta umarta cewa duk wanda mai bukatar ta musamman a bashi in yazo sai an cike masa wannan form sannan a tantance shi ma a bashi zai yi zabe gaskiya wannan form da yawa mazabun mu ba a bada shi ba mazaba ɗaya ce wacce ta tabbatar cewa an bayar mu dai a karamar kuma gwale a inda na je na gani na sani ita ce irin mazaba cikin UK all side ta kai ce amma dai yawanci mazabun da kake ka tambaye su za su ce gaskiya su ba a basu ba ko kuma ba mu aka ce ba sai dai su ce masu rurar yatsu su da kutare kenan ba dukkan da tsari aka gaya musu mu kuma shugabanni sun gaya mana cewa kowanne mai bukatar ta musamman ba wai iya nasilin rurar yatsu kawai ake umarta da wannan abu ba to shine ni abin da nake ganin matsalar da muka fuskanta kenan dan ni duk mazabin da muka baɗin su na gaya ma duk wata mazaba da take karamar hukumar gwale ni na gaya maka ni Abdullahi Usman Mamman ni ne na wakilci diddita abu da wannan mazabin guda goma ni ba wata ulciya da gani ko guda daya abin da dai na gani na san su mun adalci duk inda na ga wani mai bukatar ta musamman wanda shi baya kungiya ba a wayar da shi an sanar da shi cewa ba zai bi layi ba da yawa zaka ga wasu masu bukatar ta musamman sun zo haisa haulayi to amma na zabi wannan mazabu duk inda na ga bukatar ta musamman kamo shi in fito da shi in ce da shi ai kai baka layi ko ma ka tafi wajen su kai tsaye ka je ka gabatar da kanka a gun su za su saurari kuma zuwa kuma sun mana wannan gaskiya mun gode musu amma wancan tsarin shi ne muke so shi ma a tabbatar mana saboda mun san tunda aka fito da shi ba zai amfane mu tunda aka an yi shi ba zai taɓa yi wa ai wani abu da ba zai amfane mu ba ta musamman a wannan hukuma ta zabe ba.
Malam Abdulrahman da ke magana a madadin takwarorinsa ya bayyana fatan ganin an yi amfani da damar zaben na 18 ga watan Maris don tantance girma ko kuma nauyin ƙuri'un na ƙasassu. A cewarsa wannan na iya zama wani matakin ankara da 'yan takara matsayinsu a harkar zaɓe.
Mun so ma a ce da sabi ma na Najeriya gaba ɗaya ana iya ware musu wata ƙuri'a ta daban wacce ita ba wanda za a ba ita sai mai bukatar ta musamman ya yi zaɓe da ita. Saboda dalili muna so ya zamanto ta zaɓa da aka yi wa shi ɗan takarar kansa ma ya zamanto an auna nauyinsa game da mai bukatar ta musamman. Me dalili? Idan aka yi ga ɗan takara ya ci ƙuri'u masu yawan gaske to kuma sai a waro ƙuri'un masu bukatar ta musamman a ga a wannan mazaɓar ko a wannan logamen ko a wannan state ɗin masu bukatar na musamman nawa ne suka zaɓe shi. Haka mu kan mu zai ƙara mana kasari cewa wane mun san kuma shi mai bukatar ta musamman yana da wani duk wanda mai bukatar ta musamman ya zaɓa to wanda ya jaddada zai bashi amana kansa ne zai iya kula da lamarinsa a matsayinsa na mai bukatar ta musamman. To saboda gaskiya mu shi wannan matsalolin da muka fuskanta kuma saboda haka muna fatan za mu sanar da shugabanninmu na jiha da sauransu akan abi a tabbatar mana su can ainihin sun gyara mana wannan matsalar saboda mu san me ke faruwa.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdulrahman Usman Muhammad daga Gwale local government jihar Kano ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Gaida Sule Mumuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar The Herald da mu koma sharhin jaridun na yau. Kuma babban labarin shi ne shiru da shugaba Akufo Addo da yi game da tursasawar da sojoji suka yi wa jama'a abin damuwa ne. Wannan waɗansu malaman jami'o'i guda biyu ne sun kafa ta haka kuma The Herald ta jaridar ta ce wasu masu karantarwa a jami'o'i sun biyu sun nuna damuwa game da shiru da rashin ɗaukan wani mataki da shugaba Nana Akufo Addo ya yi game da ainihin tursasawa da kuma take haƙƙin mutane da sojoji sun kai makonni biyu da sun ka wuce a dalilin mutuwan wani soja mai suna Moro Sharif da ranar Asabar da Asuba a Shama Taifa wani abin damuwa ne. Professor Enin, Director
na fannin sha'anonin karatu da bincike a Kofi Annan International Peacekeeping Center da kuma Associate Professor a karantar Shari'a Jami'ar Ghana Kwaju a PGA. Na matsawa Akufo Addo yayi magana akan wannan lamari a kuma caji sojojin da sun ka aikata wannan abin asha. Ita kuwa babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic wannan labarin tarwaito a Shaiman kundin tsarin mulki ba tare da amfani da tsarin mulki ba jaridar abinda tarwaito yau kenan ta nuna cewa dabda fitar da labarin kisan da aka yi wa wannan soja a Ashama wani aboki na dake tare da sojojin kasar Ghana ya nuna min cewa an yi wani mugun kisa na abokinsa da ya sani a Ashama hankali na dab ya koma ga rabin da ya faɗa shekara ta 2017 lokacin da Chief of Defense Staff Lieutenant General Obi Akwa ya tsawata wa sojoji su kiyaye kada su dau mataki game da kaiwa dan kira ubuwasa hari a dalilin wannan mummunan kisa na Captain Braswell Bahama inda muwana shine shekaru 6 kenan babu wani hukunci da aka dauka na wannan kisa yanzu an kashi wani sojan ba an kasa tsawatawa aka basu suka dau doka a hannunsu wannan wani abin damuwa ne in ji jaridar ta Daily Graphic dan yi maka addu'a kan lashi takarar kujeran jam'iyyar NPP gamance babban sarkin Ankara waki fadawa Alan Tremantenaka jaridar The Chronicle tarwaito wannan labarin da gamance ni taki tiku turu the second babban sarkin Ankara wa na cikin biyu ne takiti kutu ya baiwa wanda ke fatan tsayawa jam'iyyar NPP a takarar shugaban kasa lalancin manten a zaben shekara ta 2024 ya ce wara zai ci gaba da yi masa addu'a da ba sa goyin baya ya samu damukan wannan takara na New Patriotic Party zan yi maka addu'a kala shi wannan takara ka zama dan takara zaben na shekara ta 2024 gamance ne wato sarkin Ankarawa ke fada wa tsohon ministan Trader da masana'antu lokacin da ya jagoranci wata tawaga mutum 21 suka kai masa ziyaran ban girma a fadar Saddaki a kanin shinan Benin Accra a ranar Litinin. Da wannan muka yi karshen sharhin jaridin na yau Radwanul Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Koriya ta Arewa ta ci lawan makami mai linzami mai iya zuwa wata nahiyar daga wata a yau dinnan Alhamis yan sa'o'i gabanin wata babbar ganawa tsakanin Japan da Koriya ta Kudu wadda za ta fara da'a kan batun barazanar da Koriya ta Arewar ke yi. Rundunar sojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewar ta kaddamar da makami mai linzami mai iya zuwa wata nahiya daga wata din ne a wajejen Pyongyang da misalin karfe 7:10 na safe agogon yankin. Makamin ya jira ne bayan misalin minti 69 a wajejen yankin da Japan ta ware don harkokin tattalin arziki a cewar ma'aikatar harkokin tsaron Japan. Sakataren tsaron Amurka Leo Austin ya tattauna da takwaran aikinsa na Rasha jiya Laraba kan arangamar da ta yi sanadin rikitowar wani jirgin sintirin Amurka mara matuki ranar Talata a tekun Bahar Aswad. Amurka za ta ci gaba da yin shawagi da kuma gudanar da sauran harkoki a duk inda dokar ƙasa da ƙasa ta halatta kuma ya wajaba ga Rasha ta sarrafa jiragenta cikin kwarewa da kuma tsari mara hadari. Abinda Austin ya gaya ma manema labarai kenan bayan da ya bayyana cewa bai ma jima ba da ya gama magana da ministan tsaron Rasha Sergei Shoigu. Rasha ta faɗi jiya Laraba cewa ita da China da Iran sun fara gudanar da atisayen sojojin ruwa a tekun Arabia ko Bahar Al-Arabi a wani mataki na jaddada dangantakarta da China da Iran din.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asariya za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu da ya hada shirin da bada umarni. Da ma injiniyan mu na wannan hantsin Mr. Kal Baba Yako Makiri ne nake muku fatan alheri. Wassalamu.